أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو تكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كسن جوا تارد وكوتك كماني سابا شرنا فتن رحمة شرن بيكي باكو داما دومان أمس التنبوي وعند سكشا في أدين درائيوة زوا غمال دومان سام مفتا وكنا إياكم أنا داسا قلن تنبوي تارد كمان شريني tayar aiko da rubutaccen saƙon text ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 26 ga watan Shawwal na shekara ta 1445. Manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 5 ga watan Mayu na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mawoyan babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulmi a jami'ar Bari da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Inda ayo kai tsaye zamu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko. Inda tambaya ta farko take cewa malam tambayar ita ce menene bambancin layya da kuma hadaya?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da layya da hadaya game da dabbobin da ake yi da su duk ɗaya ne. Al-bahimatul an'am su ne ake layya da su, su ne kuma ake hadaya da su. To raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi, awaki da tumaki, waɗannan su ne ake layya da su kuma su ne ake hadaya da su. Haka nan shekarun da ake bukata kowace dabba ta yi kafin a yi amfani da ita wajen layya da hadaya, to duk abu ɗaya ne. Da kuma kukutar ta daga wasu aibubbuka waɗanda suke hana a yi layya da ita ko a yi hadaya da ita. Ba za a yi da wacce take gurguwa ba, ba za a yi da mai ido ɗaya ba, ba za a yi da wacce ke da rauninta ya tsananta ba ko ta rame, wato ramarta ta fito fili. Wannan duka ba za a yi layya da su, ba za a yi hadaya da su ba. Saboda haka abinda ake yin layya da shi shi ne abinda ake hadaya da shi. Sifofin da ake yi so a dabbar layya shi ake so a dabbar hadaya. Amma ita hadaya ita ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta akan wanda suka yi wasu nau'i guda biyu na aikin hajji. Wato mutumin da ya yi aikin hajji na tamattu'i, wato ya yi umara a cikin watannin hajji. Bayan ya gama umara ya cire kayansa ya huta, kuma lokacin fita mina ya yi ranar 8 ga wata ya fita ya yi haji. Kaga ya ji daɗinsa da yin umara da samun hutawa da sararawa da sanya kaya shi da tabattu'i. Sannan kuma ya zo ya faminta batta bil umrati ila alhajji fa bastaysara min alhadi. To shi wannan akwai yanka shi ne hadaya da zai yi. Haka da wanda ya kiran, shi ma kiran nau'i ne na tabattu'i, tunda anan mutum zai samu ya haɗa wato ayyuka guda biyu, ya haɗa umara da hajji, ya yi su a lokaci guda a bugu ɗaya. To shi ma wannan a ƙarshe zai yi yanka, shi ma yana cikin nau'i na tamattu'i, duk da cewa shi babu cire ihrami, an gwama umaran ne da ci da ita da hajjin a wuri guda. To waɗannan su ne suke yin hadaya. Abinda suke yankawa shi ake ce masa, ake kiran shi alhadi. Amma shi udhiya shi ne mutumin da zai yanka saboda taɗawuyi, saboda neman lada kawai da ta hanyar zubar da jini. Mutum ne bai je hajji ba, bai yi aikin hajji ba, yana garinsu ranar 10 ga wata, inda musulmi mahajjata suke yanka hadayarsu a Mina. Shi kuma a garinsu yana da Allah ya hore masa abinda zai yanka, sai ya yanka shi ma ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi na ni'ima, domin shi ma ya miƙa godiyar shi ga Allah subhanahu wataala da ya hore musu wannan abu na aikin ibada da kuma irin abinda suka yi na neman lada a wannan lokacin. To wannan ita ce ita ce layya ita dai ba wajibi bace ba ci gas bace ga wanda yake da hali yayi wanda bai da hali ba ce ba dora masa sai ya ci bashi ko ya ce yaje ya nemi ya matsa wasu dole sai sun yi masa ba in ya samu shike da bai samu ba babu ci da sa ciki shi ba mai halin in yace wannan bana shi shi yana da wasu abubuwa da suka fi wannan muhimmanci shi zai da kudin sa shi ba a cewa ya laifi dan ba zai layya ba saboda ita layya ba ci da sace ba wajibi bace amma ita da ya ga waɗanda suka yi wannan ayyukan wajibi ce sai dai ga wanda ba zai iya ba saboda ba ya da kudin da zai yi to wannan shine aka ce sai yayi azumi wasu ya musa lasata ayyamin fil hajji wa sab'ati darajatun tilka asharatun kamila ya azumi guda uku a cikin kwanakin haji lokacin da yake zaman mai na misali ya mutashrik yayi azumi a cikin su sannan kuma in ya dawo gida yayi wasu guda bakwai wannan su ne za su bada kwanaki goma cikakku to shi wannan su ne makofin hadayar da bai samu yayi ba saboda ba shi da abin da zai hadaya da shi
to sai wannan yake cewa malami menene hukuncin yi wa jariri da aka haifa babure amma kuma ya zo cikin watan da za a haife shi wato ya kai wata 9 kenan amma kuma aka rada masa suna aka yi masa wanka sannan aka yi masa sallah
a wajen wasu daga cikin malamai kamar malikiya suna ga makaruhi ne ai masa wanka ko ai masa sallah sai wanda ya zo wato sanda aka haife shi yayi kuka wato ya zo da rai wanda da aka haife shi ya zo da rai to wanda in ya mutu wannan take kuma ya mutu shikenan ya zo duniya a mutum saboda ka a wannan dan tazarar da ya dan samu wannan dan lokacin da ya dan samu na fado wasa duniya ko da seconds ne ya zo ya second 30 shikenan kuma ya abin nan yayi tara haka shikenan kuma a sake jin kukansa ba ya shike to wannan dan abu da ya zama cikin mutane da suka zo duniya su kuma Allah zai tashi shi a cikin mutanen da suka zo duniya ana buƙatar sa da sunan sa da komai da shakira shi amma wanda ya mutu a ciki wannan da sai zo duniya ba saboda haka hukunce ba zai hau kansa ba na suna da sauran da abin da ya shafi wanka da sa masa da yi masa sallah wannan shi ne ra'ayin malikiya amma wasu daga cikin malamai kamar shafi'iyya da hanabila su suna ganin cewa ba laifi mustahabbi ne ba a yi masa mutukar dai ya cika mutum a yi masa sallah a yi masa wanka a yi masa sallah abin da ya shi kamar yadda ake yi wa kowane mamaci
sauna tambayar ita kuma take cewa malam mutum ne ya ci haƙoƙin al'umma kuma yanzu ya dawo yana da dama da dana sanin hakan kuma gashi cikin waɗanda ya ci haƙoƙin nasu wasu Allah ya karɓi rayuwarsu shi malam zai iya musu sadaka su waɗanda suka rasu kenan da kwatankwacin haƙoƙin nasu da ya ci da niyyar Allah ya sa musu ladan a mizaninsu
to duk mutumin da ya ci haƙƙin wani kuma wannan da ya ci haƙƙin nasa ya rasu to haƙƙin da yake hannunsa da wancan mutum ya zama magadansa ba zai ce masa sadaka da shi ba zai nemi magadansa ne wanda su suka ci gadansa ya bai musu da wannan dukiyar wannan ko ba shi zai nuna cewa shi kenan ya wanke kanshi daga laifin da ya yi wa mutum ba mamaci kam ya cuce shi ila cikin bukata yake ko kuma kudinsa ne wanda ya sha wahala ya samu shi kuma ya cuce shi ya raba shi da su ko kuma ya bashi wani aiki ya cutar da shi a cikin aikin wanda cutarwar ya rasu yana jin damuwa a kanta Allah ba zai barta ba haka kawai dan kai sadaka da kudin ko ka mai da magada kudin su shikenan tsakaninka da wancan babu komai kuma ba abin da zai faru a lahira a'a don da farko ne zaka yi ta istighfari da neman yafiya gurin Ubangiji subhanahu wataala sannan ka ci gaba da ayyuka masu kyau waɗanda in an je lahira aka zo hisabi mutumin nan ya taso yana neman haƙƙinsa an tashi iba daga cikin kayanka da ka zo da su masu kyau ya zama na an bar maka saura wanda za ka iya shiga aljanna da su ka tattara da abubuwa ko ka yi abin da Allah zai yarda da kai saboda haka ya yi ma wanda kuke husuma da shi goma ta arzikin da zai manta da wancan abin da ya faru tsakaninka da shi ko ya biya shi da taskarsa wacce take ta sakamako mai girma saboda haka dai a nan duniya kuɗi ba za ka yi masa sadaka da shi ba matuƙar akwai magadansa in kaga Allah ake cewa kai takhallus ka raba kanka da kudin ta hanyar zuwa kai wani aikin alheri da su ko kuma wasu taimako sai yayin da ya zama da babu wanda suka cancanci dukiyar ba wanda ya cancanci dukiyar cikin magada saboda babu magadan to wanda kuma in ka bincika babu a da can ana da baitul mali za ka yi kudin ne baitul mali da al'umma za ta amfana da su a yanzu in babu inda za ka kai al'umma ta amfana da su muna da kungiyoyi masu aikin kai taimako masu aikin agaji ko kai da kanka idan ka san inda za ka je ka ba da dukiyar ta yi amfani ga al'umma sai ka je kai
to sai bangare ne biyu na tambaya ta sai ki ce malamin waɗanda suke raye a cikin su kuma ya ga cewa mai musu da haƙoƙin nasu idan ya san da su cewa shine musu ha'inci zai iya janyo matsala tsakanin su shin zai iya neman asusun salamanki ya sanya musu kuɗin kwatankwacin haƙoƙin nasu ko kuwa ya ya kamata yi
to in ba su san da mai shi ya cuce su ba in sun san cewa shi ya cuce su abu ne mai kyau ya fuskance su ya ce lalle na yi muku ba daidai ba na cutar da ku ba ina son yanzu mu warware abubuwan da na yi muku gashi wani yana da kyau domin su yafe masa kuma ya mayar masa da haƙƙinsu damuwar da sa su ciki su yafe masa amma in ba su sani ba wani cuta ce kai wanda ka cuta bai iya sanin ma an cuce shi ba watakila kuma daga baya kai ne dama to kana iya mayar masa da kayansa ba tare da ya sani ba dole ne sai ya sani ba kana da wani account da za ka tura masa da cewa tura masa account din ba zai zama akwai dan zai iya gani in wani ne wanda ya ga cewa kuɗi ya shiga account din sai ya nemi ya kai wa banki ko ya je sadaka da su dan bai san cewa na shi bane sai dai ka samu wata dabara ka yi aika masa sako cewa za ka ga kuɗi sun shiga account ɗinka to ni ne wani ne wani bawan Allah ne baka san shi ba ko kuma ba lalle ka san shi ba ya taba yi maka abinda ba daidai yanzu ya dawo maka da haƙƙinka da Allah ka yafe min kaza kai masa magagaru masu daɗi yadda zai san cewa kuɗin ne da shiga account ɗinsa nasa ne wanda ka jefa masa account ka tafi wani ba lalle ne ya gamsu ya dauki wannan kuɗi ya amfani da su a karan kansa ba karshe zai maida banki ko ya je sadaka da shi ba to kaga anan dai an gudu ba tsira ba yanzu ka biya shi
ku sai wani tambayar yake cewa malam menene hukuncin auren da mijin yake fada wa mutane cewa ya saki matarsa alhali kuma bai fada mata cewa ya sake ta ba
inda har yace ya sake ta ko da ta sani ko ta sani ba inda har ya ga mutane cewa matata na sake ta shikenan ta saku ba sharadi bane ita bace sai ta san an sake ta sannan sakin ya tabbata in dai shi mai sakin ya furta yayi sakin to shikenan wato ta zama ba matarsa ba sai dai in kuma ya dawo da ita in saki ne wanda akwai komai a ciki ya dawo da ita in kuma babu komai shikenan saki ne na uku ta zama matar shi ba saboda haka da zarar ta sani to sai ta sai lissafi tun daga wani lokaci ne wannan magana ta fito daga bakinsa daga lokaci ne inda ta take farawa amma ba sharadi bane sai ta sani
to sai wani ke ce malam waɗanne surori ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa da daddare kafin ya kwanta bacci
to waɗanda suka zo a cikin hadisai ingantattu akwai qul huwallahu ahad da almu'awwidhatan qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta waɗannan kafin ya kwanta bacci ya tofa hannun sai shafa a jikinsa akwai qul ya ayyuhal kafirun ita ma yazo a cikin musnad da Imam Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya karanta ta kafin ya kwanta za a rubuta masa al bara'at min ash-shirk wato kubuta daga shirka ta ba wannan ya ta tabbata akwai tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk ita ma ta zo cewa karanta ta za ta zama ta yi zama wa mai karanta ta ya zama mana zama wasa kamar hujja ranar gobe kiyama banda ita sai wasu ayoyi kamar ayatul kursi tana daga cikin ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a karanta kafin a kwanta bacci domin zuwa hadisi ga Abu Huraira da wani sa baya ga waɗannan wasu surori ko da za a bata wanda ban san ingancin su ba gaskiya
to sune ga jama'a idan mutum ya fara alwala yana cikin ya sai ya hutu to shin zai koma ya faro daga farko ko ko zai ci gaba da yin alwala sai
to abinda jumhur suke cewa shi ita alwala mutum ya fara ta har ya kai ga wanke fuska sannan sai yayi hutu wato yayi rihi to sai ya dawo karku saboda wanke fuska yana da cikin rukunan alwala kuma ana so ya zanto babu kari tare da shi lokacin da yake ba su in yayi kari bayan sa to ya warware saboda haka suka ce in bai wanke fuska ba da yayi karin to abinda yayi kabanin wannan da wanke na kurkuran baki da shakar hanci duk wannan sunnoni ne wannan shine ra'ayin wadanda suke ganin shakar kurkuran baki da shakar hanci sunna ce saboda haka ya kurkura baki ya shakar ruwa sannan bai wanke fuska ba sai ya rihi wannan babu komai sai dai in yana son alwalar ta zama cikakkiya da sunnoninta duka to ina daga farko amma in ya wanke fuska sannan ya yi to wannan rukunin da yake na wanke fuska bai zama cikin alwala ba don ya kasance kari ya riga ya gabace shi ko ya zo bayansa saboda haka amma idan an tafi ga ra'ayin waɗanda suke ganin kurkuran baki da shaƙar hanci ruwa a hanci farilla ne akwai waɗanda suke ganin haka saboda hadisan da suka zo na umarni idan ta wanda ta fa madmid suka ce umarni ne wanda babu abin da ya fitar da shi daga wajenci ko malik filistin shaƙa illa an takura sa'ima hadisin laqib ibn sabira ce to wannan yana nuna cewa shaƙar ruwa shi ma wajibi ne saboda in wajibi ne kaga shi ma sai ya dawo koda bai wanke fuska ba sai ya dawo daga farko shi dawowa daga farko din gaskiya shi yafi kamala hatta ga waɗanda suke cewa zai iya ci gaba bai wanke fuska ba su kansu suna ganin in ya dawo daga farko to alwalar ta fi zama cikakkiya domin koda sunnoni ne alwalar ta kunshi sunnonin yafi a ce ta rasa waɗannan sunnonin na shaƙar ruwa da kurkuran baki ballantana akwai waɗanda suke ganin wajibi ne to dan mutum ba ya fita daga sabani to gare ya ɗauko daga farko din ya samu cikakkiyar alwala.
Wani ke ce malamin shi ne yanayin hukuncin yawan rantsuwa da ake yi a cikin magana wani lokaci zai iya zama mutum bai tabbatar da abin da yake faɗa ba amma sai rantsuwa da wallahi tallahi.
To rantsuwa iri ce kamar za ka iya cewa iri uku ce akwai rantsuwar da take lamirul gamus ce rantsuwa ce da take dulme mai yin ta a cikin wutar jahannama in bai tubu bai koma ga Allah ya nemi yafiyar zunubinsa shi ne mutum ya riƙa rantsuwa akan zai yi kaza a rantsuwa akan abu kaza ya faru alhalin bai faru ya riƙa yin rantsuwa akan ya yi kaza alhalin bai yi ba to duk wata rantsuwa da take bisa irin wannan sigal an yi kaza ko ya yi kaza ko abu kaza ya faru alhalin ya san ƙarya yake bai faru ba ita ce mirul gamus wannan ba ta da kafara. Kafara ta shine ka mutu da tuba ya nemi gafarar Allah subhanahu wataala akwai kuma rantsuwa wacce ake yin ta mai kafara ita ce wadda aka shar'anta mutum ya kafara mutum ya ce ba zan yi kaza ba wallahi ba zan yi kaza ba kuma sai yayi ko kuma mutum ya ce wallahi sai na yi kaza kuma ya ki to wannan ana mata kafara duk sallar sun ci duk wanda ya rantsuwa sai ya ga aka san shi ya fi alkhairi to yayi abin da ya fi alkhairi ya kafara fali yati alladhi huwa khair wal kafir an yaminihi aw tawar fali yukaffir an yaminihi wal yati billati billadhi huwa khair saboda ka ita rantsuwa ba zan yi ba in ka ga yin shi ne ya fi alkhairi annabi ya ce to kai abin da ya fi alkhairi kai kafara ita ba kamar waccan ba kafara shine zaka kankare wannan rantsuwar ka fita daga cikin wannan hukumin na rantsuwa da kai ita ce wanda Allah ya ce fa kafaratu itamu asharati masaki ila usati ma tutimuna ahliku aw kisutu wa tahrir raqaba sannan sai yaminu lagu yamin rantsuwar da take yasashiya ita ce rantsuwar da take gudana akan harshen mutane ba wai ita rantsuwar suke nufi ba kawai suna nufin ko dai ya harshen ya riga ya saba haka a cewa da kana zaune ne kana hutace wallahi huta nake ba a tabbe shi rantsuwa ba wanda ka shigo ne gashi ya shigo da ka shigo da wallahi na shigo to wannan rantsuwa ita ce lagwar ne ita ce Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum kun ma aqadtum al ayman saboda ita wannan lagwar yamini ce Allah baya kama mutane da ita zai abu ya riga yayi abu kuma kowa ya gani yayi sai ce wanda kai abu ka ce wallahi gashi na ya ci abinci da wanke hannu wanda haka ci abinci wallahi na ci abinci wanda lagori ya binci wanda zaune kake yi wallahi zaune nake wanda ka tashi wallahi na tashi wanda ba a kama mutane akanta Allah subhanahu wataala ya dauke mu akhara akanta saboda tana gudana yawan gudana akan harshen mutane ba wai tare da wani kasudi ba ba tare da wata manufa ba amma kai rantsuwar da ka san ƙarya kake abin bai faru ba ko ba a yi ba amma ka rantsi akan aini to wannan ita ce take da muni kwarai da gaske sai kuma rantsuwar da in kai ka sa kanka cikin wata katanga ka tsare kanka daga wani abu to ita irin wancan irin wannan ita ta uku ba a san yin ta yayin da ya zanta yin ta zai hana ka aikin alkhairi mutum ne yana kyautata wasu sai aka bata masa ciki wallahi na daina to ba a san irin wannan rantsuwar a irin haka saboda alheri kake yi bai kamata ka sa rantsuwa ta zama shamakin ka da aikata alkhairi shine wala tajalullah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu saboda ubangiji subhanahu wataala ya hana mutum ya sanya rantsuwa ta zama wata shamaki ne ga ayyukan gyara ko ayyukan islami da sauransu amma idan mutum yayi irin wannan to yana iya warware ta ya ci gaba da abin da yake kamar sanda sai da abokar yayin rantsuwa ba zai ci gaba da taimakawa ne misau ba lokacin da ya shiga cikin masu yayata kazafin da akai wa Nana Aisha ya shiga rantsuwa ba zai Allah ce a kada su ga rantsuwa akan ba za su taimakawa mutane ba su yi afuwa su ba su nasa Allah ya musu afuwa to daga nan ya kafara ya ci gaba da taimaka masa
sai wasu tambayoyi guda uku da suke kwanci cewa da tuna ta farko daga cewa malam mutum ne yake tare da mai gidansa suna kasuwanci tare sai ya kasance idan suka yi yarjejeniya akan idan aka yi ka aka yi ciniki aka samu riba to ga abin da za a raka bai wa shi yaran to yace idan aka yi hakan sai shi mai gidan ya bada abin da bai kai ka'idar da aka yi ba shi yake tambayar shi ya halatta mutum idan kudin mai gidan suka shigo hannunsa ya cire sauran abin da ba a bashi ba a kasuwarsa ta baya
ka'ida shine duk wani abu na haƙƙinka to ka neme shi ta hanyar da ya dace kada a yi ba daidai ba kai ma ka nemi gyara ba daidai ba ta hanyar ba daidai ba dan sallallahu alaihi wasallama hadisi hasan ne yana cewa addil amanata ila man i'tamalak wa la takhun min khanak ka bayar da amana ga wanda ya baka ajiya ya baka amana ka bayar masa da ita in ya nema kada ka haɗe jona ya haɗe ka wato kada wani ya ha'ince ka kai baka ce bari ka rama ha'inci da ha'inci to wannan yana daga cikin hujjar da wasu malamai suke ganin irin wannan ba daidai bane in an cinye ma kuɗi kar ka jira har kuɗin wanda ya cinye maka zuwa hannunka ka rike ka hana shi ko ka bashi bai biya ba sai a turo maka kuɗi a ce ga wani ka bawa ne sai ka rike ka hana shi suka ce in kai haka kamar kai irin abin da yayi ne sike nan fata kurun sawa kai da shi ku zama daya wasu malamai kamar ya wajen Shafi'iyya suna ganin ita ce mas'alatu dhafar su din ba suna cewa idan waccan hanyar da ta dace ta ki amfani wato kai kokari ya baka kudin ka tun daga yadda kuka yi da shi sai ya hana ka ka bi duk irin hanyar da ya kamata ka bi a shar'ance halattacciyar hanya ka kasa samu sai kwatsam wani abin sai ya faɗo hannunka to suna kiran cewa wannan zafar ne kai nasara Allah ya baka nasara ya dora ka akan sa to sai ka cire abin da yake naka sai ka bar masa da akwai canji wai da masa canjin sa to su Shafi'iyya suna ga wannan ba cin amana bace baya daga cikin wala takhun man khanaka duk wa kace amana sa ba wani abu da kai baka ka haɗince shi saboda abin ka ne yake a hannunsa yanzu Allah ya taimake ka kawai ya faɗo hannunka bisa sa'a to wannan sai ka rike abin da yanzu kamar shi wannan da yake suke tare da bigidansa in akwai wata yarjejeniya da aka sani sananniya gashi in an samu riba abu kaza ni zan samu kaso kaza kai ka samu kaso sai zama da yana bashi kasa da haka to anan ba zuwa zai yana cire kuɗin sa bai sani ba yana cewa yana ciki da aka bude wannan kofar zai jefa kan cikin tuhuma domin zai iya cewa ya cire fiye da yadda yake zai yi da'awa karshe kuma ya zama abin shi zai kwana a ciki saboda ka yi kokari ya nemi haƙƙinsa tun da abin ya yi shi yarjejeniya kaza za ka bani kaso kaza din da an san nawa ne ya bashi kaza bai cika masa ba to shikenan ka rubuta kana bin shi kaza kuma ka nemi ya cika maka inda kai hali, in ka ga cewa alakar a hakan tana maka wahala, shikenan ka saki wani aboki mu'amala, ba dole ne ka ci gaba da mu'amala da shi yana cutar da kai ba.
To sai ta biyu makamanciyar ta da yake cewa shi kuma aiki ne aka aike shi a matsayin yaran shago da sharadin cewar da abin da za a riga ba shi duk wata, kuma zai riga yin awa 10-12 ne, kasancewar shagon suna yin awa 24 ne. To ya ce sai ne shagon ya saba wannan ka'idar, a yanzu yana yin awa 18 ne maimakon awa 12. To hakan sai ya sa shi yaran yake dan yin wasu bukatunsa ƙananu a cikin dukiyar. Shi ne ke tambaye menene hukuncin hakan da yake.
A wannan shi ba daidai ba ne, ya bukatunsa ƙananu. Ya za a iya sanin cewa bukatar da ya yi daidai take da abin da aka yake hakkinsa? Wannan ba daidai ba ne. Ya kamata mutane su fahimci a shari'a ba ta ba ka damar ka ce kai za ka yi wa kanka, kai za ka ne wato ciri abin da yake hakkinka. Tunda a nan zuciya iri-iri ce, mutum yana da ɗabi'a ta son zuciya. Abin da ya kamata misali ka ɗauki naira 10 sai ka ɗau 20. Kaga cewa kai a tunanin haka ya kamata ka, inda watakila za ku ƙirƙire mai abin dole ka haƙura ka yi da akan 10. Amma ya zama kai kaɗai ne in za ka ƙiyasta wa kanka cewa to tun da ka ƙara awa kaza nawa ya kamata ka ɗauka, ba tare da sanin mai abin ba, wannan ba daidai ba ne. Saboda haka sai ka gaya masa cewa to duk wata awa ɗaya in ta ƙaru nawa za a bani a kan awannin da aka yi zan zauna, awa 12 ina zauna, awa 18. Awa 6 ta ƙaru, to awa 6 nan nawa ya kamata a ƙara mu? Ku yarjejeniya shi kira ya ci gaba da ƙara maka, amma ba kai kai kadai ka yanke hukuncin cewa ai wasu 'yan ƙananan buƙatu na ne nake yi. Wannan wata magana ce wanda ba za ta karɓu ba a shari'ance. Saboda haka dole ka dawo ka fito ƙarara ta shi harkar kuɗi ko harkar yarjejeniya ko kasuwanci. Ba a san ana wani nuku-nuku ko ana wani ƙumbiya-ƙumbiya, saboda wani abu ne na hukuku. Shi mutum mai gaskiya ba zai so a ce ya rike wani abu na haƙƙin wani abunsa ba. A shi kuma mutum ba zai so a ce an cutar da shi wani abu wanda yake ganin haƙƙinsa ba ne. To in babu wani bayani ko babu wani abu tsayayye da kowa ya yarda da shi, to dole ne ɗaya ya cutu, ko shi wannan a cutar da shi ko shi wancan a cutar da shi, ko kuma a wannan ya faɗa cikin cuta ba tare da ya san ya yi cutar ba. Shi yasa aka ce komai yanzu a ka'idar ijara, in zan ba ka aiki a ka'ida sai ka ga aikin gashi aiki ne da kai kake yi, zai ɗauki lokaci kaza zai ci kaza, to in nayi ga abin da za ka bani sannan ai jinga, sannan yayi ya gama ka ɗauki kuɗin ka bashi. Amma wuce yanzu sai dai kaga sai an yi aikin ake faɗa kuɗin, kuma ƙarshe a zo ana saɓani wani lokaci kaga har wani ya tafi yana Allah ya isa.
To sai tambaya ta uku shi kuma mai cewa shi yana aiki ne da mai gidansa tsawon shekaru 18 kenan yanzu, yace amma ba a sallama. Yace yana biyan bukatarsa ta kuɗi kamar yadda shi mai gidan ya amince cewa ko nawa ne ya kashe. To yanzu shi dai har aikin hajji ma yayi, har ma mahaifiyarsa ya kai ita ma aikin hajjin, sannan kuma ya siya motar hawa. Yace amma dai yace ba shi da kuɗin da zai ci ga nashi, shine nasu ma'ana a cikin dukiyar da ake yi. Yace me ya matsayin hakan a shari'a? A tambayar da yake kenan.
To ita ce zo ka ga ba ansawa, ba a yin aiki ba a san haƙƙin duk wani abu da zaka shiga. In mudaraba ce kuke yi kai da ƙwarewarka shi da dukiyarsa, misali kun haɗa kasuwanci, kai kana da ƙwarewa ka san yadda ake yin kasuwancin, ka san yadda zaka je ka so kaya, ka san wanda zaka sayarwa, ka san ake ciniki, shi kuma shike da dukiyar da jarin da za a yi wannan harka da su. To a ka'idar mudaraba dole ne kowa ya san kasansa. A ka'idar mudaraba dole ne ba zai yi ba kawai a ce a yi ta ido rufe kawai je ka kai bukatunka, kuɗi nawa ne, amma je ka yi bukatunka a ciki, shi ne kawai haƙƙinka. Wannan ba daidai ba ne, wannan abin da kuke ya saba wa shari'a babu wannan. Dole ne akwai wani abu ihsani zai iya yi maka, wannan kuma daga ɓangaren sa ne dukiyarsa ce. In ga dama ya ce wani na halatta maka duk abin da kake so ka ɗauka, amma ya fara tantance maka haƙƙinka. Yana da dama dukiyarsa ce, ya ce ba dukiyar nan da na haɗa hannunta a hannunka, in kana buƙatar abinci ɗauki a ciki ka yi, in kana buƙatar sutura ɗau a ciki ka yi, iyalinka suna buƙatar wani abu ɗauki ka yi musu. Wannan duk ba a hana shi ba, dukiyarsa ce. Yau in ya waye gari ya ce dukiyar nan na bar maka, ba wanda zai ce da shi don me, kuɗinsa ne. Amma abin da ya shafi hukuk, abin da ya shafi haƙƙi, to dole ne kai a matsayinka na mai kula da kayayyakin nan ko mai kula da kasuwancin nan nawa ne haƙƙin ka a ciki yayin da aka samu riba an samu riba ka fasance ɗinka kaza ne to wannan fasance ɗin ya rika fita wannan shine ita sallama wannan babu ita a shari'a wannan wani al'ada ce ne ta mutane ce an sallame yi wani an bashi kudin sallama a ka'ida ba a ka'ida ga yadda take in an yi maka in shekara 100 kuka yi haka a ka'ida ba a shari'a ba ta lazumta mishi cewa sai ya maka wata sallama ba akwai wani abu ihsani shi ihsani kofa saboda take in mutum ya ga yayi to ya kyautata yana da wannan ladan na ya kyautata saboda haka ya ga mutumin nan ya daɗe tare da shi da amana da gaskiya da abin nan yace to kai ma zo ga wannan kullallan jari na baka je ka buɗe naka yanzu mu ƙara ɗauko musu da ƙasa mu ƙara musu wannan tarbiyyar wannan babu laifi in yi haka ya kyautata kuma zai samu ladansa na wannan kyautatawa amma kai da kake ƙarƙashinsa babu wajabci a kansa na cewa duk ran da kake so za ka ba aiki sai ya baka kuɗi kuma bayan kuɗin da yake biyanka lokacin da kake masa aiki wannan babu wannan a shari'ance sai dai in daman can kun yi sharadi cewa in ya gama aiki kuma za ka ba shi kaza ya yadda da wannan to kuma a gurin ana shurutai ya sai cika maka sharadinsa da ya yi maka ya baka amma ba haka ba to babu wannan
to sai ki ce assalamu alaikum yace ya kasance idan zai yi tahajjud bayan karanta fatiha da sura yana kuma ƙara karanta suratul ikhlas sau uku domin ya samu lada wanda ya sauke qur'ani shine yake cewa idan ya samu lada da yawa sakamakon wato idan ya samu lada da yawa sakamakon ba shi da hadda zai iya ci gaba da yin hakan ne ko kuwa kuskure ne
yake ba ko bai karanta wanda yake karanta fa da daddare kawai fa wallahi yake ta karantawa yana ta sallah ne ita kaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisin surah al-quran hadisi ne sahihi yana cikin sahih muslim saboda babu laifi dan ya ta yi da wallahi ba ko bai
wannan yake cewa malamin ya halatta a saka kaza wanda ba ita ta yi ba domin ta kankashe kuma alhalin yana wahalar da ita sama da wanda ta yi da kanta
duk wata dabba da Allah ya halatta mana huci ba halatta a wahalar da ita ba Allah subhanahu wataala ya babu dabbobin ni'ima daga ciki akwai da muke hawa akwai da muke dorawa kaya wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus wala quma ya dora musu kaya niki zuwa garin da ba za mu iya zuwa ba sai da kyar to wannan halaccin bai bada dama ba kuma cutar da su ba baka dama ba dan halatta maka ka yanka dabba ka ci ka zo kafin ka yanka ta ka take ta ka hana ta abinci ka hana ta ruwa ce an halatta maka yanka ta ma baka wanda za ka yanka dan ka dake shi wani abu ne wannan bai halatta ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu sun yi kujeru da dabbobi annabi ya hana su ce ka kuriki waɗannan dabbobin ababen zama wato kuma su kamar wasu kushin ciyas mutum ne zai yi jawabi ko zai yi hira kawai a tsayar da dabba kawai a zauna a kanta kamar yadda take zama a kan karasu kan kujeru annabi ya hana wannan kada a dora musu kayan da bukatun su na cewa tahmilu athqalakum sai ka dauki kayan da dabba za ta wahala ka dora jaki ka wahalar da shi saboda an yarda ka ya dora kayanka a kansa wannan shi ma bai halatta ba to haka nan masu yin kwai Allah ya sa wanda za su yi da za su kinkashi daidai da iya da irin jikin da Allah ya musu sai ka canza musu ka ga musu wani kwai da za su wahala a kansa saboda kai bukatar ka wannan baya halatta akwai cutar da dabbobi kuma Allah subhanahu wataala bai halatta maka ka cutar da dabba ba annabi ya ce fa idza zabahtu fa ahsinu dhibha za ku yanka ku kyauta ta yanka wa yuhidda ahadukum shafaratahu wa yurhi dhibhatahu annabi ce dayan ku ya wasa ubansa dan ya hutar da dabbarsa sai ka ko yanka ta lokacin yanka ai da kai abin da za ka wahalar da ita ba bare ta lokacin da take kwanci kai mata canji da wani abin da yake na badari a tasawar bukatar ka kai wannan ba daidai ba ne
to yake cewa malamin menene matsayin kudin da aka biya lauya akan shari'ar da yake ci wani a gaban kotun da ba ta shari'ar musulunci ba
to yayin da ya zama kotunan kotuna ne da irin wanda muke rayuwa a cikin su mulkin mallaka suka zo suka fallanta mana wata rayuwa akan wani tsari wanda shi dan adam shi yake wa kansa yayin nan Allah kuma ya zama da wani abin da kai a matsayinka na mumini da abin yake maka ciwo baka da hanyar da zaka iya canzawa akwai abin da watakila zaka iya yi a karan kanka akwai abin da kuma yafi karfinka ba zaka iya yi ba a irin wannan larurar misali ka je kotu ko aka kai ka kotu kuma kai saka ce ba za ka je ba saboda kana rayuwa a ƙarƙashin wannan system ɗin dole kai da ka je kuma baka isa ka canza alƙali a gurin sa ba to anan ka nemi lauyan da zai taimaka wajen tsaya maka to za a ce ya hana shi haƙƙin sa saboda ai a kotun da ba ta musulunci ba ce haka shi sai dai ya kyauta ko kuma kai yayi to ai abin sai zama goma da goma gashi kai din larura ce ta kakanin ko ta kira kawo kama akai ba kai ka kawo kanka ba kuma a ce an haramta lawyer da yake zai taimaka maka wajen ya kare ka daga wani abin da za a yi maka na cuta ko ya iya bayyana hujjar ka shi ma an haramta maka daukan sa to anan zai zama wahalar ta zama ninkin ba ninkin dan adam ba zai iya daukan wannan ba gaskiya
to sai wannan mai tambaya yake cewa mallan suna tare da wani kirista ne to sai wani sabani ya shiga tsakanin su suka fara gaba cewa shin zai shiga cikin wanda Allah ba zai musu gafara ba saboda wannan gabar
gaba da mu'mini da mu'mini ta ka hana wanda ba mu'mini ba ba a ce ka kullace shi ba ko ka tsane shi ko ka yi tunanin cutar da shi wanda duk haramun ne ko da ba musulmi ba ne cewa ka kulu lillahi husna ku gaya wa mutane abu mai kyau kalma mai kyau wani abu ne ya faru tsakanin ku da shi ku yi kokari na musamman in a guri guda su kike kai musulmi ne akwai wata tarbiyya da musulunci ya maka wanda ya kamata kai amfani da ita don ta zama wa'azi ga wanda ba musulmi ba ya fahimci kyan ɗabi'a ta musulunci ko da ba musulmi ba ne tunda ba wani yaƙi ne tsakanin ku ba yaƙi ne tsakanin ku da shi ba wani abu yake na cutar da musulmi ba kai ne dai watakila ya dan maka ba daidai ba to kanka ci gaba da wannan zaman da shi domin zai bada wani sako zuwa gare shi cewa musuluncin ka bai maka amfani ba ko kuma ma musuluncin ka ne ya saka ke masa wannan ga gyara din yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa sun cutar da shi amma lokacin da ya ci nasara ce bai su bi kuke canza maka suka ci alheri kuma ya musu alherin da mustafa ta ba tun kafin a ba samu gama fato maka ya ce man da khala dara abi sufiyan fa huwa abi wa man da khala baita fa atlaqa ala nafsi fa huwa abi wanda duk ya shiga gidan abu sufiyan ya sha wanda ya shiga gidansa wanda ya shiga harami a kyale shi saboda ta kyautatawa ce bayan an muna da musu wannan ta sa suka ji cewa eh lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya da dabi'u da ba kowane dan adam yake da su ba to kai ba musulmi a matsayin ka na musulmi kana tare da wanda ba musulmi ka nuna musu kyawawan wanda biyu zai taimaka wajen su fahimci addinin musulunci da irin yadda yake gyara yayansa
to wannan mai tambayar shi kuma yake cewa assalamu alaikum mallam ana iya rera iqama kamar yadda ake rera kiran sallah
me yake nufi da rerawa ana nufin yadda ake daga murya ana yin sa daya bayan daya ko kuwa amma ita iqama ita ma sanarwa ce iqama sanarwa ce kamar da kiran sallah ke sanarwa ita ma iqama sanarwa ce kan sa kiran sallar akwai yadda aka ce yayi shi ba wai kawai kowa ya yi ta karere murya ba yadda ya ga dama ita ma iqamar in ka yi ta dan ka daga murya ka karya ta amma ba tare da lahan ba ba tare da kana babbata wasu kalmomi ba kana ja inda babu ja kana shadda inda babu shadda babu komai dan ka yi wannan ita ba sanarwa ce cewa lokacin iqama lokacin tsayar da sallah yayi saka mutane da suke ko gefe ko suke abin nan san cewa yanzu nan liman zai shiga sallah ita iqama ba ta daga cikin sallah ita sallah tana fara da kabbara harama da kabbara harama take fara ba daga iqama ba ita iqama sanarwa ce san sanar da mutane ne cewa su tashi eh su miƙe su shiga sahu domin yanzu nan za a fara sallah
to sai wannan yake cewa mallan mutum ne ji yayi caca sai ya ci wannan cacar kuma har ya samu kudade masu yawa to sai ya zo yana dama ya tuba sai ya ki cin wannan kudaden da ya samu a wurin cacar gudun fadawa halaka to sai kuma gashi mahaifiyarsa ba ta da lafiya kuma ana neman kudi masu yawa domin a yi mata aiki shine yake cewa shin zai iya daukar wannan kudin ya biya mata kuma menene hukuncin haka
shi kudi na haram iri biyu ne akwai kudi na haram wanda yake an haramta maka shi ne a karan kansa shi kudin akwai kuma kudi saboda wani dalili ya zama haramu to wanda ka samu a karan kansa aka haramta maka shi kamar kudin riba kamar kudin mace da za ta yi zina ko boka yayi bokanci ya samu kudi ko masu caca su yi caca a junan su samu kudi kawai ne ya samu kudi da ta wannan hanyar ko mutum ya zama yana saye da taba ko yana saye da alade ko yana saye da giya yana samun kudi wanda duk kudade ne da aka haramta su ba dan suna da alaka da wani ba su a karan kansu hanyar da aka baka samu shi ba ta da kyau aka haramta samun kudi ta nan akwai kudin kuma da su a karan kansu ba su ne abin ba amma saboda wani kudin da za a bige wani akwata kudin da za a yi fashi kudin da za a yi sani kudin da za a yi zamba cikin aminci to kudaden farko idan mutum ya tuba to ba a cewa sai ya rabu da dukiyar sadaka ya dauki dukiyar ya je ya ba musu ko ya kai ta ya zubar ko ya kona ta ko abin a'a in ya tuba shikenan ya je ci gaba da cin wannan kudin da ya tara tunda asali ya same shi da yardar wanda ya bashi ba kwata yi ba aka zo caca wanda duk yazo aka yi caca da shi shi ya ka kanshi da yardar sa duk da cewa wannan yardar ba za ta halitta min ba amma dai ba kwata shi ba kwatar yayi ba kwatar sa yayi hannun sa to in ya tuwo zai ce kirawo shi ba wanda suka yi caca ya bera musu kudin sa a'a kudin sa ne yana riƙe ya ci gaba da amfani da shi alade yake sayarwa ya sayar ya karbi kudin giya yake sayarwa ya karbi kudin sai daga baya ji wa'azi فمن جاءته موعظة من ربي فانتهى التي فله ما سلف أبين دي رقايا وچي ناشي أبين دي رقايا وچي فله تويازم ناشي وأمره إلى الله سأقول حكا أبين دي تالا تهنج الربا تونا ياهن التقريش ما مقانت جوا واجي للدوكي سيزا اترابنت irribe ya bayar da bashi ba a dawo masa da shi ba sai ya tubu to za a ce ai wancan an riga an kulla shi da bashin da ribar ba a kawo masa a'a wancan ribar ta zama ta tafi a banza ba zai karba ba amma abin da ya riga ya tara akan wannan ba a cewa ya dawo da su don wani inda a ce wannan sharadi ne kamar yadda suke kokarin su kagaba cikin sharuɗa da wannan sharadi ne to da zai hana mutane da yawa wasu tuba wani yana ganin ya tara dukiya da ita yake rayuwa kace in ya tuba gaba ɗaya sai ya rabu da dukiyar ya dawo fitak bai da komai wani sai ya tuba a gurin wannan bai kamata ka rufe wa mutane samun kofar tuba ba saboda wani abu wanda babu wani shirye-shirye a kansa karara saboda kamar yanzu wannan ta hanyar caca ka tuba shikenan dukiyar da ka samu ta kace ka ci gaba da cin ta ka ci gaba da amfani da ita kuma ai kamar za su amfani da ita amma kaka kuma sake komawa kai haka to ubangiji subhanahu wataala zai kama ka da laifin da ya wuce da kuma wanda kai sabu
to sai shi goye ki ta mallan yene ne matsayin wanda baya yawan yin sadaka amma kuma yana yawan taimakawa nake waye da shi
to menene kenan baya sadaka yana taimakawa shi taimakon mai sunan sa ai wanda ka taimakawa sadaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka taimakawa mutum ya dora dabbar kaya dabbar sa sadaka ce kayi wa mutum murmushi sadaka ce wata basubu kafi wuce ake ka sadaka kayi masa sallama sadaka ne saboda duk wata gaba da ka da zaka amfani sadaka ne wanda yake kusa da kai ka taimaka masa shi ne sadakan so musan akwai tufka da walwala ina jin shi sadaka yana nufin wanda baka san shi ba mutumin da baka san shi ba shi ne ake cewa sadaka ga zo wucewa wasu na kusa da titi kadan ba su naira 100 ko 50 su shi ne kai sadaka wanda yake kusa da kai kuma so ne shi taimako a wannan yaranka ne shi ita sadaka shi ne ka taimaka wani mabukaci da abin da Allah ya hore maka ko na dukiya ko na alfarma ko na karfi ya kasa dauka abu ka taimaka ya daura ka dora masa sadaka ce so haka ita sadaka ba wai ta takaita ne akan wanda baka sani ba
tun yake camalan shin menene gaskiyar maganar da ake yi cewa idan har rayuwar mutum da ya fita daga ramadan ba ta sauya ba akwai barazana azuminsa da tsayuwar daransa haɗe da sadakarsa Allah bai karɓa ba
duka mumini yana bautawa Allah ne cikin tsoro da fata cikin tsoro ko Allah bai karɓa ba da fatan Allah ya karɓa shine bainal khawfi war raja yana tsoro waladina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila sun yi abin da suka yi amma zukatansu na cike da fargaba ko an karba ko ba karba ba saboda koda rayuwarka ta canza rayuwar magabata kullun cikin kara ingantuwa ta rikai amma ko cikin tsoro suke rayuwa saboda tsoron abinda suke yi din da an karba ko ba karba ba abinda malamai suke fada kuma nassan alqur'ani da ya nuna da nassan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya aikin alkhairi in aikin alkhairi dan yana haifar da wani aikin alkhairi alhasanatu ياتي بعدها حسنه يعني من جزاء الحسنه الحسنه بعدها انا ga cikin sakamakon kyakkyawan abu wani kyakkyawan ya biyo baya shine sakamakon wancan abun kyakkyawa ne karbabbe ne a gurin Allah Allah da Allah da cewa annahu fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita idan la atainahum bil ladunna ajran azima wa la hadainahum siratal mustaqim Allah ce walau annahum da a ce su fa'alu ma yu'azuna bihi sun yi abin da ake umarta su da shi la kana khayran da ya zama musu alkhairi wa ashadda tathbita ya fi kuma kafe musu zukatan su akan imani wa idan da kuwa sun yi wannan din la atainahum ajran azima da mun ba su lada mai girma wala hadainahum da kuma mun shiryar da su ana mun nuna musu kuma wani tafarki madaidaici siratal mustaqima kaga ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa akwai wata shiriya idan da za su yi aiki da umarnin da Allah yake ba su to akwai ta shiriya kuma ta musamman da Allah zai karo musu walladina hatadu zadahum huda wa atahum taqwa Allah ce wanda suka shiriya Allah ya kara musu wata shiriya ya ba su takawa saboda haka aikin kyakkyawan aiki yana haifar da kyakkyawan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisiddi fa inna siddi yahdi ila albir wa inna albir yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yaktaba inna Allah siddiqan daga gaskiya gaskiya ta haifi gaskiya gaskiya ta haifi gaskiya har mutum ya zama a gurin Allah siddiqi wato mai yawan gaskiya mai yawan gaskiya saboda haka aiki kyakkyawa to yana aiki wani aiki da kyakkyawa yake biyo bayan sa kamar yadda sayyi'a idan mutum yana yin mummunan aiki baya tuba to ta taraka za ta riga hauhawa ne za ta riga karuwa ne daga karamin abu zai iya kaiwa ga babba to mutum yana karami yana karami yana karami har abin yayi yawa sai ka ganshi yana babba Allah ce kallaban rana ala kullum ma kanu yaksibun abinda suke yawai tsururuta suke aikatawa har ya zama ya lulube musu zuciya ya sa zuciyarsu ta yi tsatsa ta ya lalata musu zuciya saboda haka aiki mai kyau tabbas yana haifar da ayyuka masu kyau to wanda yayi Ramadan ko shakka za a yi abubuwan da Ramadan yake koyarwa za a yi tsammanin cewa bayan Ramadan ma ya wuce a ci gaba da ganin ɗabi'u da halaye irin nashi da bai take lokacin Ramadan amma in ya koma ya birkici ya zama shedanin sa to kamar da can wani shedani ne na mutane kamar da aka kulle na aljanu shi ma aka kulle aka rike hannun sa ya hakura da sata ya hakura da cutarwa ya hakura da dambara sai bayan an gama azumi aka sake shi shi ma ya ci gaba da abin da yake to kaga kenan ba bai da rabo
to sai na tambayar ki ga malamin ya ji wasu a lokacin jan al-qunut duk lokacin da liman ya kira sunan Allah su ma mai bakon su ce amin sai su ce ya Allah shi ne ke tambayar menene ingancin
ban san ina aka samu wannan ba abin da na sani shine ana iya yin amin gaba da qunuti da sabasa yana qunut sabi suna ce amin yu'minun amma cewa su ya faɗi sunan Allah sai ya Allah wannan ban gaishe ba gaskiya
wannan shi kuma yake cewa malamin wajen karatun alqur'ani shin dole ne sai mutum yayi ta gani
wato ya rera shi abinda ake bukata ga mai karatun alqur'ani shine ya karanta alqur'ani tare da fitar da wato haruffan sa yadda ake fitar da su kuma da bawa kowane harafi haƙƙinsa da ba ko da harafi haƙƙin sa irin su gunna irin su ikhfa'i gurgurdan idan abin da zai iya yi gurgurdan yadda zai iya yi ba wai a kallafa masa abin da yafi karfin sa ba mutane suna da harshe daban-daban ko a yaran da kake magana da shi akwai wasu harufa wani lokaci suka baka wahala wajen furta su ko kuma a lokacin kana furta su ba yadda sauran mutane suke furta su to gurin tana kuma yaran da ba naka ba kaga lalle za a iya samun wasu harufa wanda ba za ka iya faɗa su yadda suke mutum ka faɗe su iya gwargwadon yadda za ka iya ka karanta su yadda zai iya ba ma'ana za ta fito wannan shi ne abin da yake ƙadar wajib na karatun alƙur'ani gwargwadon abin da yake wajibi na karatun alƙur'ani amma abin da ya wuce haka to wannan kuma wani abu ne na gwanaye masana kwararru abin da ya shafi mudud aka ja maddi kakka wuce hudu kakka kai kakka wuce shida ko dan shida ake can mu da ake can kaza wanda duka wannan wani abu ne wanda ya shafi wadanda wasu suka kware cikin harkar baya zama lazimi akan kowa da kowa da haka shi hukuncin tajwidi ba da wasu da cin malamai sai da ba wajibi bane amma abin da ake bukata shine ka kyautata fadar kalmomi a yadda suke kakkajuwe kalmomi yadda za su bada wata ma'ana kuma akasi ka sanya irabin Qur'ani yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala sauka shi kada ka dinga yi rufu'a inda ya kamata a yi fataha ka dinga yin tasira inda ya kamata a yi rufu'a da sauransu to kaga anan za ka iya canza ma'ana ma baka sani ba aka ce al'amta alaihim ka ce al'amtu alaihim kaga ka ma'ana ta canza gaba daya ka faɗi wata magana da ba ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba to wannan shi ne abin da yake ya kamata akwai tahsinus saut shine at-tamanni duka malamai su tadanni shine ba wa Qur'ani hakokin sa lokacin da ake karanta tahsinus saut kyauta tabiryarka gurgudan yadda karatun zai zama yana shiga ga mai karatu wanda yake karatu yake sauraron ka zai ji dadin bibiyarka shi ma wannan abu ne da ake bukata lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Musa rashadi na karatu ya ce laqad utita bizmara min mazamir ali daud an baka dadin murya ilmin ka ba Annabi Dawud alaihi salam sauraka ayyuki ce da na san kana sauraron Rasulullah da na kare kyautata maka ita la habartu laka tahbiran to wannan duk yana nuna cewa ana son ga kyautata akwai hadisi yake cewa zayyinu alqur'ana bi aswatikum ku kyautata ku kawata alqur'ani da sautukan ku sauraka shi sauti ne fa inna القرآن فإن حسن الصوت يزيله حسنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان كوتة مليا جنا كارا والقرآن كما كيو أبن شعوا سوسين سونا كوانا شيني أبن كي بقاتا قوة ورغدا إرن أبن الله يهولي مصر بسبب حلق الدية مصر
كما لا يساك دا الكري ما سوسر رمو دا كلمو دكا دكا دا وانا بكا كارا شنشرا وانا ماكو سريكو مزاقيا يكو مالا ناكو سابان تنبيرين تانير ايكو دا ربو تشن سابان تكست كما ساقو مصر اكل نمبر سفري بكو سفري بكو شدا سفري هدو لا يهدو بير بير كما تكن ادريشن ايميل نا فتن رحمة @yahoo.com لكما شاكم فتن رحمة ركي بند دا نسارة زمتانا فيسبوك amma da mun shiri malami na al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Baro da Kano Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin Anas Idris Hassan na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.